This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sazango FM. Ana ma iya sauraron wannan tashar ta yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin gabatar da shirin a daidai wannan lokaci.
So da haka mu a shirin muke kuma muna yi mu shigo da wajen Muhammadu Buhari 100% ya samu yanda zai gyara kasar nan. Allah ya taimake mu, yau shekara 16 muna neman shugabancin Najeriya. Sai yanzu muke sa'a. Allah ya ba mu gwarzuwan namiji mai kishin kasa ya zo shugabancin Najeriya, shine Muhammadu Buhari.
Senator Kabiru Gaike na aka ji muna da rahoto ba labaran duniya. Jihar Adamawa kuma yan bindiga sun kai hare kan iyakar jihar da Borno. Za mu kawo muku shirin da rashin tai, sannan ku ji filin ra'ayi daga bakin mai shi. Ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga kuma cikakken labaran. Kasar Iran ta nemi kasar Saudi Arabia ta gaggauta neman afuwa game da rasuwar mahajjatan bana kusan 769. Babban jagoran Iraniyawa Ayatollah Ali Khamenei shine ya bayyana haka a shafin sa na yanar gizo. Ya ce ya kamata Saudi ta dauki alhakin faruwar wannan lamari, su nemi afuwar iyalai da musulman duniya don wannan abu ne da ba za a taba mantawa da shi ba. Iraniyawa kuma na ci gaba da zanga-zanga a rana ta uku a gaban ofishin jakadancin Saudiya a Tehran. Iran dai ta kudura aniyar kalubalantar Saudi Arabia a kotun duniya, inji babban lauyan gwamnatin Iran Ibrahim Raisi. Ya kara da bayanin cewa ya tabbata wanda ba a tabbatar da shi ba, inda yace gwamnatin Saudi ta haddasa lamarin, wanda kuma su ma alhazai sun tabbatar da cewa yan sanda sun tare wasu tituna. Masar na cikin kasashen da a baya-bayan nan ta ce mutane 55 ta rasa a cikin wannan hatsari.
Kasar Iraki ta ce za ta yi musayar bayanan sirri game da tsaro da kasar Siriya da Iran da kuma Rasha don yakar kungiyar ISIS. Kakan Prime Ministan kasar Haidar Al-Abadi ya ce gayyar masana tsaron za su lura da zirga-zirgar yan ISIS da kuma daƙile ƙarfinsu. Ba dai wani bayanin kulla wata yarjejeniya ba, amma bayyane yake irin yadda kasar Rasha ke ƙara tasiri a yankin gabas da tsakiya. Rasha dai ta jibge jirage da wasu karakitan yaƙi a sansanin sojin samanta a Siriya. Jami'an sojin Amurka sun ce ga alama Rasha na kare kadarorinta ne da ke Siriya. Sakataren wajen Amurka John Kerry ya ce har yanzu ba a san ga manufar Rasha ba. Mr. Kerry kuma ya faɗa a birnin New York cewa yaƙi da ISIS dole sai an shirya, wadda har yanzu tawagar da sauranta.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jiya Lahadi, Papa Roma Francis ya jagoranci kaddamar da wani gangami a gaban rukunin dimbin furanni a Philadelphia a kwana na 5 a ziyarar da ya kawo nan Amurka wadda ake dokinta. Sannan ziyarar ta kara zaburar da mabiya a nan Amurka. A lokacin da dandazon mutane suka mamaye wajen, Papa Roman ya tabbatar musu da cewa wannan taruwar ta su ita da suka yi baiwa ce babba a duniya. Ya kalli jama'ar da ke shake a Benjamin Franklin Parkway da ke Philadelphia ya ce, "Ina ma dai a ce wannan taruwar da muka yi za ta kasance haka take a ko'ina a duniya, domin irin wannan taruwa tana cike da ƙauna da karama." Papa Roman ya yi magana a kan iyali da kuma imani a rayuwa da kuma nuna alhini na yadda shugabannin wasu coci suka aikata fasadi da ƙananan yara. Ya yi kira ga coci-coci da su sa ido wajen kare mutuncin mutane musamman matasa.
Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya yi kira ga shugabannin duniya da su ƙara azama game da kiyayewa da karewa daga darajar ƴancin mata. Ya faɗi haka ne a taron Majalisar Ɗinkin Duniya game da daidaiton jinsin maza da mata. Shugaban na sun yi alkawarin dalar Amurka miliyan 10 ga cibiyar mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda kuma a ɗaya ɓangaren masu fafutukar kare 'yancin mata na ci gaba da sukar lamirin ƙasar na tsare wasu mata 'yan gwagwarmaya. Matan an kama su ne daga garuruwa daban-daban ne a lokacin da suke kokarin rarraba takardun bayanai game da cin zarafin mata a tashoshin sufurin ababen hawa na haya. Daga baya kuma aka sake su bisa sa idon doka. Matan da suka halarci taron sun hada da Angela Merkel ta Jamus da Ellen Johnson Sirleaf ta Liberia da kuma Prime Minister Bangladesh Sheikh Hasina. Shugabar Jamus ta yi amfani da damar wajen bayyana bukatar kare mata daga matsalar rufyade, cin zarafi da bautarwa musamman a kasashen Syria, Iraki, Nigeria da wuraren da ake rikici a duniya. Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. To madalla, rahotanni daga jihar Adamawa sun ce yan bindiga da suke tserewa daga farmakin da sojojin Najeriya suke kaiwa a kansu a dajin Sambisa sun kai hari a ƙarshen mako kan wasu ƙauyuka da suke yankin Madagali. Ga ci gaban rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aika mana.
Rahotanni na cewa mayakan na Boko Haram sun kai waɗannan sabbin hare-haren ne a ƙauyukan Sabon Gari, Kafin Hausa da kuma Dutse biyu, wanda kawo yanzu ba tantance adadin waɗanda aka kashe ba, yayin da a bangare guda kuma maharan na Boko Haram na fake ne akan duwatsu da kuma wasu dazuzzukan da ke kewaye da yankin. Ya zuwa yanzu ma dai sakamakon ƙarancin jami'an soji a wasu yankunan da aka kwato, ƴan banga ne ke taka muhimmiyar rawa wajen kare yankunan, wanda hakan ne ma ya sa al'ummomin da abin ke shafa ke kira da a kai musu ɗauki.
Shinkara sun zo misalin karfe sun zo neman gari ba, sai kuma sun je wani gari ana kira Kashin Hausa kusa da Sabon Gari din har yanzu. Sun je kuma sun kwana gidaje wajen Sabon Gari da Kashin Hausa din ba sojoji sun yan bangare ka a wuri. Kuma kaga yan bangaren kuma raba bindiga na zamani suke da shi, ba iri bindiga na gargajiya suke da shi har gida ya kwashi kira.
Shi ma da yake karin haske Mr. Adamu Kamalu ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar mazabar Mecika da Madagali, wanda ya tabbatar da hare-haren sarika nukin da ake kaiwan ya ma buƙaci ne da a ɗau mataki.
To a gaskiya abin da yake faruwa abin takaici ne akan mutane. Muna bakin ciki ina gaya maka da ji mutane aka bi akan su aka yi koli-koli aka yi kashi-kashi ba iyaka. Muka hau kuka mu ga hukuma, muna roka gwamnati ta zo ta kasance ta shiga ta taimake mu a fi da mana mutanen a wannan wuri.
Wannan ma dai na zuwa ne yanar dakarun sojin Najeriya ke ci gaba da fatattakar mayakan na Boko Haram tare kuma da tarwatsa sansanoninsu a dajin Sambisa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Gobe Talata idan Allah ya kai mu, ƴan majalisun dokokin Najeriya za su koma bakin aiki bayan hutun mako shida a daidai lokacin da ake ci gaba da muhawara kan tasirin gurfanar da shugaban majalisar dattijai a gaban kuliya, abinda hakan zai haifar ga tsarin siyasar Najeriya. Ga Madina Dauda da rahoto.
‘Yan ƙasa sun yi ta amfani da kafofin yaɗa labarai, musamman shafukan zumunta ta yanar gizo, wajen yin muhawara akan yadda gurfanar da shugaban majalisar dokokin ƙasar ka iya shafan dangantaka tsakanin majalisar da ɓangaren gwamnati, ganin cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai aike musu da sunayen ministoci domin tantance su. Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya yi tsokaci akan yadda ake neman mayar da batun ta siyasa.
Mu ‘yan majalisa sanatoci, muna tabbatar muke ‘yan majalisa tarayya, muna goyon bayan Muhammadu Buhari a duk tsarin da yake kamana. Kuma baki misali, duk abin da ya kawo majalisa kafin zuwa yanzu duk mun goyi baya. Misali ma bashin jihar Edo State, ni aka sa chairman na je in yadda ko kan yadda, nace ya Buhari zai kawo bace, muka ce mun yadda aka tura abin nan aka yi. Saboda haka mu a shirye muke kuma muna yi, mu shiga da wajen Muhammadu Buhari 100% ya samu yanda zai gyara kasar nan. Allah ya taimake mu, yau shekara 16 muna neman shugabancin Najeriya, sai yanzu muka yi sa'a. Allah ya ba mu gwarzo namiji mai kishin ƙasa ya zo ya shugabancin Najeriya, shine Muhammadu Buhari. Saboda haka tunda Allah samu wannan, ai kowa ya kamata ya bashi haɗin kai dan ya nasara ga abin da ya sa. Mutane ne suke ta rudani kala-kala, kawai an mai da abin siyasa.
Wani al'amari kuma da ya ɗauki hankalin masu muhawarar shine ta kuɗaɗen da 'yan majalisar suka riga suka wabce a lokacin da suka je hutun. Jaridar News Diary ce ta ce kowane sanata ya karɓi naira 21.5 million. sannan kowane dan majalisar wakilai ya karbi naira miliyan 17 da rabi. Wani abu da Fatima Isa da Sadiq Abubakar da Fitkan Kayen Gowon suka ce waɗannan kuɗaɗe sun yi yawa. Na tambayi sanata Abdullahi Adamu ko an riga an cimma matsaya akan batun rage kuɗaɗen nasu, sai ya ce
a yanzu kusan albashin an rage kamar da kowa yake son a yi mun dauki rabi. Abinda ba mu kido abinda ake ba rabi za a bayar. Kuma allowance din ma an rage wasu da yawa wanda yake off-head ba zan iya cewa ga aji kaza rage kaza rage zan iya akwai shi a rubuce kuma an buga kuma duk kasan da za su gani a rubuce amma faɗi ko.
Amma wasu sababbi za su ga kaman ku tsofaffi kun kwashi gara a baya yanzu kuma sun zo kun ce a rage.
Wannan kan sun faɗa haka ba zan fiye ƙi ba. Dalili shi ne tafiyan baya-baya yake yi. Domin halin da ƙasar nan ke ciki lokacin da muke campaign kafin a yi zaɓe, mun ji a jikinmu cewa akwai ɓanna a yi wa bitulmalin ƙasar Gibi, amma ba wanda ya zaci lalacewan ya kai yadda muka samu bayan an rantsar da shugaban ƙasa.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Za mu kawo muku shirin da rashin ta yi kamar nan a shakata da wannan fefe na marigayi Dr. Alhaji Mamman Shata Katsina.
Adabtan sai da ilimi ko an ilimin sai da natsuwa baba da rado ba adabtan sai da ilimi ko an ilimin sai da hankali baba da rado ba an shema shi adabtan ya amsa dan ya ilimi ga kauna tsuwa baba da rado ba an kira shi adabtan ya amsa ga dai ilimi ga kauna tsuwa in yayi tiyata an fifiti sai ya hebe mutum ya kau hada shi ci baba da rado ba kafin sati ya yi ta moriya baba da rado ba wani ya yi ilimin babu hankali an ce mashi dabtan ya amsa an ce mashi dabtan ya amsa wayayi tiyata an fifiti sai ya hebe mutum bai hada shi ba baba da rado ba sai aka bar shi da gawa ba mai ita baba da rado ba ga gawa nan babu mai ita ga yan sanda za su bincike sun bar shi a nan ba su ishe shi ba baba da rado ba yau a kafin su iso ya sace wuri baba da rado ya kuma canza wuri ya sake gari baba da rado ba ga wani ilimi babu natsuwa ga ilimin babu hankali an ce mashi doktan ya amsa wai zai yi tiyata an fifiti da ganin ciwo sai je huka baba da rado ba da ganin kuriri sai ya fahuka baba da rado ba kaji ilimi babu hankali baba da rado ba bana na dau hanyar zuwa gaya hanna rage birnin gaya kaɗan dai wani daji sai na tsaya sai ga zabi suna kiwo ciki kurkel kurkel in je zabuwa ga Ahmadu mai ba mu magani baba da Ahmadu ba duba na kurdumu ba zai taɓa mu ba baba da Ahmadu ba na kurdumu ba zai taɓa mu ba baba da Ahmadu ba amma ganga ya dai ga kyau da kuɗi baba da Ahmadu amma sangare da ga kyau tsada fa baba da rama duka amma
biya ce ya ban daya
ba ba da maruka
kande ba ni daya ya ba ni fala
ba ba da maruka
to amali in ka ba ni fala in fata maka ni zan kala baka
ba ba da maruka
je ka amali in ka ba ni
mahadi mai dogon zamani karfe 3:15 na asbahi sashin Hausa na murya Amurka kuke sarau ga ofili shirin mu na gaba da Salihu Garba zai gabatar.
Da rashin tai akan bararha jama'a assalamu alaikum barkamu kuma da saki saduwa a wannan filin. Salihu Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tai. Tare da muna tare da bakon namu Dr. Muhammad Kabiru Hassan akan kasuwar saka jari ta Najeriya. Mun ci gaba da fira inda nace shugaba Buhari da mataimakinsa sun bayyana wa duniya kadarorin su. Shin wani tasiri ne wannan zai yi wurin habaka kasuwar saka hannun jarin kasar? Sai ya ce,
tasirin da zai kasan na farko akwai abin da ake cewa investor confidence.
Yawa,
karfin gwiwa
na masu hannun jari to.
Wannan yana nuna babban alama cewa za a yi gaskiya da gaskiya za a bude kofan ciniki tare da ba sani ba sabo wanda ya kamata su sami abu za su samu. Kaga misali da a nan NNPC sai wanda suka san minista da waye kawai ake ba su daukan sayan danyen mai da kuma fita da shi. Yanzu da aka soke wannan kungilan an bude an ce za a yi bidin ukun ne. So transparency yana helping wajen bringing in investors. Sannan kuma yana ƙara nunawa cewa Najeriya tana kan hanya mafi inganci. Misali yanzu kaga babban jaridar Washington Post na Amerika ta buga labari akan wannan asset declaration
na shugaban ƙasa.
Ta ce ai Africa for the first time ta sami the least corrupt shugaban ƙasa. Na ji labari a Malaysia can wanda kullum muke kallon su muna cewa gashi can sun wuce mu. To shugaban kasan su yana cikin wani rikicin almundahana na $700 million da aka gani a account din shi. Wai sai ya ce wai wani ne ya bashi wai daga kasashen Larabawa kuma ana tsammanin kudin raya. Kasar Malaysia ne suka yi abun gaba da su. To wai har a Malaysia kaga an fara ba da misali da cewa ba shugaba kamar Buhari da ma shugaban kasan su prime minister Razak zai koyi da Buhari.
A gani ina jin ka.
To kaga wannan duka already kasashen duniya an fara noticing wannan. Na ji labarin kuma da yaje Ghana ma ada mutane da yawa suna cewa to me yasa shi shugaban kasan Ghana ba zai koyi da Buhari ba. So wannan duka yana ba mu goodwill, abinda ake ce masa goodwill. Kuma zai building ƙarfin gwiwa ba masu son sa hannun jari sun san cewa babu wani maganan cuwa-cuwa da sai ka biya wasu kuɗi kafin a yi maka wani abu.
Wato idan aka ci gaba haka tattalin arzikin zai haɓaka.
Wannan zai jawo mana mutane su so su zo su yi kasuwanci da Najeriya saboda sun san cewa za a ba su dama sa kuɗinsu su yi abu kuma yana ƙoƙarin inganta tsaro.
To da wannan
abu daya ƙoƙarin yi. To dama in akwai wannan inganta tsaro akwai ya kawo musu wutan lantarki kuma sun san cewa cuwa-cuwa ba yawa za su iya harkokinsu. To wannan shi yake jawo su zo. Ba ma sai kun tafi neman su ba. Shi ya sa yawancin na ji wai a'a wasu gwamnoni sun tafi nemo wai yanzu ba jari kawai sai in kwashe da dariya. Shi su ba su zo bai sai in akwai wayannan abubuwan ne suke zuwa ba sai kun nemo su ba za su zo.
Za su zo da kansu
wayannan abubuwan. Akwai gaskiya, akwai tsaro, akwai su wutan lantarki. Wannan ko ba ku neme su ba
za su
zo da kansu za su zo su buga muku koma.
A kasar kasashe masu tasowa ci gaban tattalin arziki ya ta'allaka ne akan irin rawar da gwamnati take takawa.
Haka ne.
To waɗannan irin abubuwa ne ya kamata gwamnatin Buhari ta yi domin ta haɓaka tattalin arziki musamman a turanci ana batun fiscal policy. In ka duba baya yau ayi ana tsake tafiya sai kuma a kawo wani. A matsayinka na masani irin waɗannan harkokin me kake so zaka ce ya kamata gwamnati ta yi to kuma tsaya akai domin masu sanin jari masu kasuwanci su san cewa ga manufofin kasar Najeriya kuma ko da yaushe kaje akan nan take ba za ta sauya ba.
Eh to kaga na farko gwamnatin nan ta zo dab da lokacin da gashi mai ya fadi warwas kuma na tsammani Pocket tana cewa akalla kudin mai ba zai farfado ba nan da shekara goma. Ba ma tsammanin mu sake ganin mai a dala 100 ganga daya.
To.
Nan da shekara goma. A gani?
Eh, sai wannan hasashen.
Yawwa, to sannan kuma saboda haka duk wani kasashe wanda suka tallaka akan mai ko minerals, wanda Najeriya kaman Brazil, kuma suna cikin irin wannan hali da muke. Saboda haka dole ne mu yi designing abin da za mu diversifying daga away daga mai. A gane?
A gane.
Mu dawo muna depending akan kamar yanzu muna shigo da abubuwa da yawa. To dole mu rage yawan abubuwan da muke shigowa da shi. To dole ne policy din shi ya za around wannan saboda dimo abu da muke so mu shigo da shi dimo dala foreign exchange muke nema wanda ba mu da shi.
Wato mu rage kashe dala.
Yawwa, to rage kashe dala kuma shine dole sai ya rage shigo da kaya ko mitar kace har ba abin da ba shigo da shi Najeriya sai ya rage wannan an inganta kaman noma kaman Najeriya tana kashe biliyoyin daloli tana shigo da shinkafa eh to yanzu ina za mu ke samu wannan biliyoyin dalolin mu da sai shinkafa mu da shigo da shi daga wata kasa
kuma muna iya shuka tamu shinkafa a gida
muna iya shuka namu to kaga dole ne irin wannan muna kashe biliyoyin daloli muna siyo yadi daga China to yanzu wannan matsalan da ake fama da shi yasa dadan leran namu take ta faduwa shine mutane suna kokarin bukatan wannan dalan su je su siyo irin wannan kayayyakin daga China su shigo da shi to yanzu ba dalan su siya a bankin Central Bank
to me gwamnati za ta yi
to yanzu dole ne ta inganta yanda za maimakon muna subsidizing consumption da wasu da economy din wasu kasa dole
ana tallafa mutane abinda suke abotin da suke ci ana tallafa musu
eh kaman muna subsidizing din economies
eh tallafi ke nake ba su ai
eh muna shigo da kayan su
kana ana shigo da ana da shigo da tufafi daga waje gwamnati na tallafawa ne
mu muke ba su aiki a can kenan
eh
da su suke kere-keren su mu muna siya ne kawai a gane to yanzu dole ne policy din ya zama industrialization policy daga small scale industrialization yanda za a inganta noma da kananan masana'antu sannan kuma da yanda za a inganta wutan lantarki da kananan tashoshin wutan lantarki muna da dam da yawa a arewa da ya kamata a ce ana wutan lantarki ba kuɗi da yawa ba ga sunan su dadin kowa su kiri dam a gane wanda za a iya samun wuta a ta da kananan masana'antu to irin wannan shine ya kamata ya sa himma a kai don idan aka ce za mu yi abin da muka yi a da ba zai ma yiwu ba tunda kudin mai ne dama can duk abin da muka gani ake ta hayaniya ake ta face aka da shi kudin mai ne dama ya tashi can aka sami kudin banza aka yi ta kashewa aka sace wasu aka zo aka yi ta kungidoli da sauransu to yanzu babu wannan saboda haka dole ne duk wani policy da za a yi a ce na industrialization policy ne in the country.
Talakawan munanan arewa
kuma anan zamu dakata sai mako mai zuwa mu karkara firar amma da din bakon namu Dr. Muhammad Kabiru Hassan da Chibahi Radio da ne wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya
gaida malamai garfe 3 da minti 25 da 'yan daƙiƙa ga filin ra'ayi daga bakin mai shi
Assalamu alaikum BOA mai magana Al-Rab kana gashuwa ina nuna alhina ina jajantawa al'ummar musulman duniya saboda ibtila'in da ya faru a ƙasa mai tsarki a wajen jifin shedan ina roƙon ubangiji Allah ya cikan waɗanda suka rasu wanda kuma ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya kiyaye abuwar haka a nan gaba kuma Allah ya bai wa 'yan uwa da iyalan wanda suka rasu haƙurin wannan rashin kuma haka ya zame darasi ga duka musulmi Allah mai kowa mai komai duk lokacin da ya buƙaci abunsa zai iya karɓar rai a kowanne hali nagode daga Al-Rab kana gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya
Assalamu alaikum sakin Hausa na muryar America mai magana Mudassir Muhammad Tafawa Balewa daga nan Bauchi a yau Litinin ina so in bayyana ra'ayina ne akan batun nadin sabbin ministoci da gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari take shirin yi nan da 'yan kwanaki kaɗan ya kamata 'yan majalisunmu guda biyu na dattawa da kuma na wakilai su yi kokari su kafe hutun da suke yi su dawo don aikin tantance mana wayannan ministoci din sannan su kuma ministocin muna kira a gare su wayanda za a nada dan Allah su yi kokari su yi aiki tukuru don fitarwa Najeriya da kike a wuta ya kamata su yi la'akari da halin da muka gaji kasan a ciki mai magana Mudassir Muhammad Tafawalewa na gode ya shaji Hausa na muryar America
Assalamu alaikum BOA na ku mai magana Nasiru Ibrahim Musa mai yama daga jihar Kebbi ina so ne ka da sabuna ko kuma sabuna zuwa ga gwamnatin jihar Kebbi shin jagoranci sa a cikin gaguri cewa dan Allah ya kamata ya riya malaman sakandare kudaden da suke ciyar da ɗaliban su kusan wata uku
to ma da lama sa roga shirin mu na ƙarshe kafin mu sallama da ku
Kasar Iran ta nemi kasar Saudi Arabia ta gaggauta neman afuwa game da rasuwar mahajjatan bana har guda 769 babban jagoran Iraniyawa Ayatollah Ali Khamenei shine ya bayyana haka a shafinsa na yanar gizo ya ce ya kamata Saudi ta dauki alhakin faruwar wannan lamari kuma su nemi afuwar iyalai da musulmi a duniya domin abu ne da ba za a taba mantawa da shi ba haka kuma Iraniyawa na ci gaba da zanga-zanga a kwana na uku a gaban ofishin jakadancin Saudi dake Tehran Kasar Iraki ta ce za ta yi musayar bayanan sirri da Syria, Iran da kuma Russia don yakar 'yan kungiyar ISIS. Kakakin Prime Minister Haidar Al-Abadi ya ce gayyar masana tsaron za ta lura da zirga-zirgar 'yan ISIS da kuma dakile su. Ba dai wani bayani na wata yarjejeniya da aka kulla da kasar ta Russia da maganar wannan tsaro da ake.
Toma da lagai sheka da haka Allah ya kama karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki da shirin ilimi garkuwar dan adam na Yusuf Aliyu Harande yanzu amaradin Usman Ahmed Kabara da Kibahi Radio ne da kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Oktur da ya rika masa anan ne sahabu Imam Ali Zanda ka tayin sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.